Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake kaduwa da ku a dai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ni Zahra Aminu fage zan gabatar da shirin jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe ina tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 zan yi magana ne akan matsalar fyaɗe a cikin shirin namu ne wakilan murya Amurka sun hada mana rahotanni akan yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya da Niger sannan kuma mun leƙa Zimbabwe baya ga haka kuma za mu zurfi filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe jama'a za mu fara shirin ne daga Najeriya inda masu fafutukar kare haƙƙin mata ke kokawa da yadda al'umma ke yin shiru a lokuta da dama idan an samu matsalar fyaɗe lamarin da ke ƙara yawaitar matsalar Alhassan Bala ya hada mana wannan rahoton
daga fuskarta zaka fahimci cewa tana cikin damuwa da tsoro muryar ta kasa-kasa ba ta fita sosai hakan ya samo asali ne kamar yadda iyayenta suka ce tun bayan da wani matashi ya mata fade duk da cewa Adama wanda suna ne da muka bata ta ce ba ta fuskantar tsangwama a unguwa da ma makaranta hakan bai hana ta zubar da hawaye ba yayin da take kokarin fada mana abin da ya faru Adama wacce bata kai shekaru 10 ba ta ce matashin wanda makocinsu ne ya mata fyaɗen sau 7 kafin ta sanar da innarta kasancewar mahaifiyarta ba ta tare da mahaifinta
akwai tun a kan gida kusa da mu ga gidan mu ga gidan da shi kai na faɗa wa shi gidan da shi ya ta ta faɗa wa ni tun an tun ko ya ta faɗa wa babanmu ya kuma ko ya ta antina da hawaye a rete shi ne muka da police ya tare ta ni da babanmu ta ita da yaro
mahaifin Adama wanda muka bashi suna Ado ya ce shigar da mutanen da yake ganin mutunci cikin maganar yasa ya janye daga nema wa yar tasa haƙi a kotu
mutane dukkan da mutane sun shigo maganan a ya hakuri da sauransu su karan kansu hukuma din ba su so a saki maganan ba amma yanda aka samu kaina na yadda cewa to na janye maganan na kuma yafe nauyin duk dawaniyan abubuwan da aka yi iyayen duk su suka yi asibitocin da aka je duk su suka dauki dawaniyan komai da komai
an samu karuwar wannan matsala ne tun bayan da gwamnatin tarayya ta kulle gari a lokacin da coronavirus ta yi kamari jami'a kungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya rafa barista Esther Onda ta ce ana samun karuwar masu fyaɗe saboda rashin hukunta waɗanda suka aikata da kuma yin shiru da iyaye da ma su waɗanda aka wa fyaɗen suke yi
Rape is on the increase now for different
Akwai dalilai da dama da suka sa ɗabi'ar fyaɗe ke ƙaruwa babban dalili shine ɗabi'ar yin shiru musamman yadda ba a hukunta waɗanda suka yi fyaɗe idan mutum yayi abu ba hukunta shi ba zai ga kamar ba wani abu bane amma idan aka hukunta mutum ina da yakinin cewa zai taimaka wajen rage ko kawo ƙarshen yin fyaɗe a yanzu
yara da dama irin su Adama na cikin damuwa wasu kuma na fama da tsangwama saboda matsalar fyaɗe ga kananan yara da ke karuwa a tsakanin al'umma musamman a ƙauyuka da ke kusa da birane wannan ya sa masana sanin hulɗoɗin jama'a ke jan kunnen al'umma da su sanya ido kan ƴaƴansu Alhassan Bala taskar VOA daga Abuja Nigeria
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Fyaɗe dai wata matsala ce da ke ƙara ƙamari a Niger musamman yadda ake cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar fyaɗen. Sannan kuma yana nema zama ruwan dare a ƙasar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya hada mana.
Sannan a hankali matsalar fyaɗe na ci gaba da yawaita a Niger inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata fyaɗe. Wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyar ta yar shekaru uku fa'e ta bayyana yadda al'amari ya faru.
Ni na gani da idona saboda ni na aike ta da dudo kashin kananta kuma karan kaman cikin gidanmu ne makwabtanmu ne kusa da mu duk akwai mutane a gurin. Na leka in je in gani ta jima ba ta dawo ba na dauka wasa take yi ina zuwa na isko shi bisan ta zabura ya tara ka. Da ya tara ta yi warto rigar shi da ya shimfiɗa ya aga ta bisan na biyo shi ina kiran jama'a su taimaka mini ga wanda ya fito nike ta gudu da ni da shi. Da na zane na fille ya je gona da takalmi. Na sun kuwa daukan gani ya tsaya kalle ni na kalle shi na baro shi na tafi su lalle na ga huskar shi saboda ko inda in na gane shi na ce wannan shi ne tunda da yadda ya tsaya na kalle shi ya kalle ni sannan muke ta gudu da ni da shi sai da na wanke mata majini kana na dauko ta na tabo da ita na zo nan da ita aka mini magani suka na ce musu zan tafi komsiya suka ce to bari su hara mata magani kafin in ta gudu iko suka mata magani na tafi komsiya daga tunda dai tana mini kuka haka guri yana mata ciwo in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi fitsari tana kuka ko yanzu in ta yi hudari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zai take
ita ma malama Rabi wacce aka yi wa yariyar ta yar shekaru biyar fade ta bayyana halin da yariyar take ciki
ta zagaya tare da yara tana kofar gida sai ya kiranta ta fita a guje ta fita ta tafi gurin shi anan nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne gani akwai wani kangon gida nan ya sa ta za ta yi kuka yace mata kar ta yi kuka in ta yi kuka yana yanki mata baki ta tafi wuri na da ta taho ba ta yi kuka ba sai da ta shigo nan gida da muka kalle ta a yanayin da muka ganta da kayanta a hannunta haka da rigarta rauni da hijabi da mun na samu ta da sahi da rab ɗinta da hijabinta a hannu da wandanta dan silba a hannu guda gaba ɗaya jikinta yayi fari fat ya sa ta cikin laka ta baya ne ma ya taba ta baya
al'amarin fa'e dai a jihar Agadez suna neman ya zama ruwan dare inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'e malama Hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke ashi hudu a makaranta fa'e
fitsariya matsayi ne na kewaya in ta hidu na zamna daga bayan bango nake yin fitsari kawai nake jin ƙara ana kiran dan Allah ka bar ni dan Allah ka bar ni sai na leka cikin dushi leka gara nake cikin dushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da na gani da na fito ma nayi magana kawai sai tsaye bige ni shi yaran wancan ya tsere sai na ce wancan kai taso zai sa wannan shin ka kasa wanzu zo mu tai shira shi mu tai wurin da sai ce bani in samu luna dan ja wannan shin ka zo nan wurin director sai ce da ke shi ji abin da ke faruwa yace shi kora shi da bulala yace shin bai fudda wannan shi ba kaza kaza dai zai bashi kashi ya gode ma abin da dai aka bige shi yara tun da ya bige shi da bulala mun tai likita aka tura mu hospital ka zo nan komsiya yanzu mu ka shi yaran zai ta hira an mishi examen dai yana ya kai shekara 10 dai
fa'e dai yanzu babbar matsala ce lamarin da yake ci ma iyaye tuwa a ƙwariya
iko ya dauki mataki kenan wanda ya aikata abun nan in an kyale shi zai ƙara aikata saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wai dariya wani zai wata zai ma to mu shi ne muke so a kawo karshen abu iko ya dauki matakin irin wa'annan abubuwa su bar faruwa
gaskiya abin yana ba da tsoro kuma akwai tausayi ru yanzu ma aiwa bisa ɗiyan su gaskiya shi sun sa ido
ko kan mu ga uwaye su rinka freman kulawa da wannan haraka
yanzu har mun kai man tsoro ya kama mu ba mu yarda da kowa ba duk in an ce manka kana da iya mace ko iya namiji dan karami baka yarda da kowa ba har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in dai kana ganin yariya ka tana kusan ya namiji baka yarda da shi
ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin haɓakar matsalar akan rashin doka mai ƙarfi na hukunta waɗanda ke aikata laifin, inji Azzara Alitan, shugaban kungiyar mata a Gadas.
Abu ne da kike baka sai da zaka fadi gare shi, dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin Gadas, diba wajen mace yarinya 10 wani abu, wannan abin yayi yawa kenan. Yanzu gargarin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni, da muna gargadi ga uwaye da ya da mutane uwaye su doki matakai wanda shike kamar aikin yarinya haka, bai kamata ba a ce a aike ta yanzu a doki mataki wanda shike asal lokacin da ake aikin ta, kuma in so ne sa muka a aike ta ita kadai. Shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane. To akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma, waɗannan mutane waɗanda an ka samu an kai sa an ka sa hannu bisan su, a doka ta bige su da kyau, inda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro, waɗanda kuma ba a samu ba su ma a neme su a buje an kai a gani wanga abu daga ina ne. Shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka, ayi protection ɗin mutane a samu a kare su, a kare haƙin mata, haƙin biya mata.
Matsalar fa'i da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Agadez, inda ma'aikatar da ke kare kananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa ƙarshen sa an samu rahotannin fa'i akalla 42 da aka yi wa yara kanana a cikin jihar Agadez. To sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'i domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka. Suleiman Isaka, jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara a Agadez.
Ba abu bane sabo fa wanda ake gani cikin jihar Agadez, abu ne wanda dama da kwai shi, abu ne kuma kamar al'amari ne in ya faru da wuya ake bayyana shi, kuma da wuya yake kaiwa ha ai porte plan komisariya da gendarmerie abokan aikin mu ne, surtout brigade kin su mai kula da mata da yara. In kuwa kai da kwai irin wannan al'amarin ya wakana, suna kiran mu, su suna aikin su na su yi bincike su gani yaya aka yi abun, kuma wanda yi abun in ma an ha abide sau da kafa a kama shi ko, suna aikin su wannan nasu, mu ma muna aikin mu na protection.
To menene matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu aka yi wa fa'i?
In kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke cema dabor prise en charge medical d'urgence, dokan nauyin wanda abin ya sama na gaggawa bisa kan kiwon lafiya shi, bisa kan binciken lafiya shi, baske irin wannan abin suka faru wataran wanda suke yin shi suna sama wanda aka makin tututtuka iri-iri. To da kwai abin wannan shine aiki na faru wanda muke yi, mu kai yaro likita adiba a gani yaya aka yi, in ya so in duk kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi komsuwa mediko, wannan abu shine na kwaron da muke yi. Bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana tada hankalin yaro sosai, ka gane ko, don ka shi ma da kwai abin da muke ce ma appui psychologique, muna da abokan aiki mata da maza psychologue wanda suke tattaunawa da yaran da yaro ko kuma da yarinya ko kuma da daidai wanda abin da ya sama, don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever, abin nan da suka same su kamar su taimaka musu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba. To wannan shine muke cewa appui psychosocial, lolo social shi kuma yana shahar duk famikin yaro, baska wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa har famikin shi ko kuma environment kin shi. To duka wannan na bisa nauyin mu yake mu service de protection mu bi sau da kafa dabuwar bisa kan cewa ke yaran nan ya samu suwan na likita ingantacce, kuma da famikin shi ma an musu dai kamar CV da accompaniment kin da ya kamata a musu don wannan problem kin dai ai a tuniye kin abin ga kin problem kin.
To kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke dauka idan irin hakan ya faru?
Matakan shi ne mu san da cewa ke kamar duka wanga procedure kin an yi su, an tayi an kai mutum likita kuma an tafi an gaya ma iko, wane ne iko? Gendarmerie ko kuma mai ake kima shi ko kuma police, suna da brigade kin su ta miliyar abin. In ya kai har an samu hotel kin abin a lokacin nan, su suka yi da aikin su, su yi transfer kin shi au niveau du abin ga parquet au tribunal, dan a mashi hukuncin abin da ya bisa kan abin da ya yi. Bisa kan aikin mu dai, mu yanda muka wadi shine kamar dokan nauyin yaran da abin ne ya samu bisa kan fannin likita, bisa kan fannin accompagnement psychologique. Wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare haƙƙin yara.
A Agadez irin wannan abubuwan sun sha faruwa kuma ana boyewa
irin wanga al'amarin severek wataran cikin fami ne yake faruwa, kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi, baske ya zama kamar insulto da abin kumya, ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kinnan shi zai sa wanda yi gobe ya saki paske ya ga yayi shi yau ba hukunta shi ba mai komai ba kenan gobe ma yana tsaye na iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa paske abu ne tanku yaro bai samu ba accompanymentin da yake so abin gaban zai damu shi in yi dame shi gaban nan yana kai shi wata ran har ga hauka to shi ne yasa muke cewa irin wannan abun kamar mutane su bar shiru da su wata ran sai bar yanda muka faɗi kamar cikin family ne sai a yi shiru me for example cikin unguwa in ma wasu sun shi su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka ce kuka faɗi commissariat ko gendarmerie ba a cewa wani ne ya zo faɗi a'a me umarsu dai za a san da cewa ke yaran nan duk abin da ya shafi hakkin shi an mishi garantirkin su paske yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda maikwanta suna diba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtout cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ba mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwaɗi yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaran su ina suke tafiya ina suke in sun hita ina za su tafiya tare da wasu kita duka irin abubuwa ina su in suna uwaye suna kula da irin wannan abu to abin zai dan rage ƙarfi kuma community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abin ya samu yaro ko uwaye sun shiru kai makwabci ka san da wannan abun kana iya for example ka je ka hodi ka je wurin mai kwanta ka hodi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka hodi mu ba dan saboda kun ba muke ja hankalin mutane ba su kwana ba dan mu san da cewa ke lalle duk abin da ya shafi dokar wurin yaran nan an yi shi eh paske in ba a yi shi ba yanda na hodi yaran nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai komisariya ba in dai an yi irin wannan abubuwa kuna iya zuwa a sirrance cikin ma'aikatan mu ku zo ku ga mu a lokacin nan zamu ga mu abokan aikin mu police ko gendarmerie in yaso su sai su yi bincike har in Allah ya sa dai an samu otorikin irin wannan abubuwa a samu a hukunta su don kar gobe su sake bisa kan wasu yara
su wane ne aka fi samu da irin wannan laifin latija ne ko hadda matasa ciki
babu inda ba a samu su wata ran yaran ne za su ma yaran wasu latijawa ne
to ko me ake nufi da fa'i da ma irin dokokin da kasar Nijar ta tana darma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'an Hamma Yahayya masanin dokoki a kotun ɗaukaka ƙara ta jihar Tawa
daga cikin laifuka waɗanda aka tana da ake cewa infraction contre les mœurs kamar laifuka da suka shahi al'adojinmu wanda suka shahi kaman abinda ake ce ma determinant de mineur attentat à la pudeur donc laihuka ne wanda ke da nasaba daga cuɗanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi hwaɗe lallai laihi ne cikin mayamai laihuka wanda ake ce ma crime wanda code penal kenan sashin laihuka kundin wanda ke tanadin laihuka na ƙasa da muke ce ma code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin doka shi na 283 da 284.
Wai shin a shari'ance me ake nufi da faɗi?
Abin da ake nufi da faɗi lallai duk abin da ya zan na cuɗanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji kamar an ke saduwa cuɗanya kenan idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya ya kasance kuma an yi shi da ƙarfin tsiya kenan an yi wanda violence ƙarfi. Ko an tilasta shi ne contrant kamar an tilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba ko kuma an ɗauke makami an yi unguwa da shi don a sa dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum ko kuma an ƙwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba yadda zai ya kare kanshi ta doka ta ce shi ne ake ce ma hwaɗe.
Su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a?
To hwaɗen nan lalle ana iya yin shi namiji na iya yin ma mace shi mace ma tana iya namiji ana iya yin shi saman yaro karami ana iya yin shi saman babba ana iya yin shi saman yarinya karama ana iya yin shi saman tsohon mace idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na hwaɗe.
To idan wannan laifi ya abku me doka ta ce?
Idan wannan laifi ya abku ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa code penal ya ce to wanda duk aka samu da wannan laifi na hwaɗe ana kama shi kasan shekara 10 zuwa shekara 20 kenan a takaice nan idan ya kasance an yi hwadan bisan mutum babba babban mutum to sashi na biyu na shi wannan aya ta 284 tace tsorar lokacin da aka yi wannan hwadan idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi uskai shekara 13 ba shine minor de monde 13 ans in ya zan mace ta ko namiji idan an yi wannan hwadan saman wanda bai kai shekara 13 ba lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi da kai shekara 15 zuwa shekara 30 doka ta kace lalle kun gani hwade lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci akai ne
a nasu bangare malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicin su dangane da yadda wannan matsala take kara kamari tare da kuma bayyana ra'ayoyin su kan dalilan gurbacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar idan tabbayyana a cikin al'umma Sheikh Abbas Yahiya Sheikh Malami a Agadez
in an ce fadi cikin musulunci abinda ake nufi da shi abu daya ne fadi abinda aka sani shine namiji ya tilasta mace bisa ga yin zina abinda ake ce ma fadi a cikin musulunci kenan amma yanzu yana da fassarori da yawa tunda akan hada har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba saboda su nasaru sun ce fadi su abinda suke nufi da shi ayi zina ko kuma ayi me ake cewa madugo ko kuma ayi luwadi da mutumin da shekarun shi a wajen su bisu kai ayi haka nan da shi ba to mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne ba shi bane ake kin fadi mace komi girmanta komi shekarunta mutiye mata wayoyi istidrashinta ya bata me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za ya yi zina da ita to wannan addinance shi ake ce mafadi to saboda shi ita zinata da kanta wanda ake yi cikin so da yarda ma ka gane ko Allah madaukakin sarki ya haramta ta ya ce wala taqrabu zina ko law kana fahishatan wa sa'a sabila ya ce ka kusaci zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hayya ce wannan ta so da yarda ma bale wanda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wanda yake ba ta son shi ba musamman yaro karami ko yariya karama wannan ɗaya kenan na biyu kuma addinin musulunci ya tanaji hukumci ga wanda yake aikata irin wannan in mutum ya saci yariyan mutane ya mata fade to addinin musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina in ya zama na mai arme ne kenan a jefe shi in ba mai arme ba ne a yi mishi bulalle an gane ko to sannan ita macen in cilasta ta aka yi a cikin addinin musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi masa fade ba tare da santa ba saboda haka imamu malik da imamu al-lays ibn sa'ad da imamu shafi'i sun ce in mace ce ya waje daga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita wato wajen mutumin wanda ya mata fadi a kama shi a kamo sadaki na mace irin ta a wajen shi to wannan shi ne aka sani da fadi amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami saboda wani lokaci doke mutum za a tayar da shi wani wuri a boye shi ba a da labari kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu to wannan masu yin wannan in ta irin wannan ya ce suke yi to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta wannan in an kama su su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne ka gane ko hukumcin dan fashi da makami a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gurgudan sharimar da suka aikata wannan kenan sarakuma kullum ita ce Allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutanenta saboda haka ya waje idan hukuma ya bude bai kamata a ce abinda da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har so 40 kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata yayi yawa kuma abinda ke kawo haka shine rashin zartar da hukumci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu ka san shi dan adam Allah shi 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 fi kowa sani shi in ba da ganin raja kamar furgitarwa to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda an gane saboda ta kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki to a maida shi ibratan lil mu'tabiri ya zan wa azuma ga saura waɗanda ba su rigai suka yi in shawa ce tamma dan adam yawa har ya haukace bai san me zai yana neman yara kanana maza da mata to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah yake cikin alqur'ani yake ma mutanen annabi lut yace haula ibanati hunna atharu lakum ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutiyarin aikata wannan abubuwa na banna
hukumomi a Niger dai na cewa suna iya bakin kokarin su akan matsalar abin jira a gani dai na zaman yadda matakan ɗan mulkin ka iya shawo ka annobar da ke neman komawa ruwan dare ga duniya a kasar bisa hujjoji iri-iri Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
kafin mu karkare shirin namu zamu leka Zimbabwe inda hukumomi suka ce fiye da kashi 1/3 na ƴan matan kasar na yin aure kafin su kai shekaru 18 kuma a wasu yankunan fiye da rabin su yara ne masu fafutukar kare haƙin bil'adama sun yaba da sabuwar dokar haramta auren yara kanana a kasar a karon farko ga rahoton Columbus Mabhunga
Portia Nubhula ƴar shekara 19 ta fito ne daga yankin Mbere kusa da iyakar Zimbabwe da Zambia da Mozambique. Ta ce ai mata tafiya ɗaya da take shekara 15 akan hanyarta zuwa komawa makaranta inda ta samu juna biyu sannan aka tilasta mata auren wanda yayi mata tafiya ɗin.
Ku lura na ga tayi ta su kuma ku suru da kwan.
Auren mu ba san raina bane. Iyaye na ne suka tilasta ni. Ni mai kokari ce sosai a makaranta amma maza sun lalata rayuwata. Lamarin nata ba sabon abu bane inji masu kare haƙƙin yara.
Shiye ya kunda san yadda mashed marriages.
Babban abin da ke haddasa auren yara anan shine yara suna tafiya mai nisa zuwa makaranta kimanin kilomita 12 ko 13 tafiya da komowa. Don haka yaro yakan daina zuwa makaranta tunda babu wani abu kamar horarwa na kafinta ko dinki gashanta sai dai ta aure. Masu fafutuka da kungiyoyin masu zaman kansu suna aiki tare da gwamnati da rage auren yara a Mbere a laddin Mashonaland ta tsakiya inda fiye da rabi wato kashi 50.1 cikin 100 da ƴan matan ke yin aure kafin su cika shekaru 18.
Tuta ma wayne su kambinci?
Muna gudanar da kampen ɗin wayar da kan jama'a a irin waɗannan tarukan a matsayin wata hanya ta rage matsalar auren yara ƙanana. Muna yin waɗannan kampen ɗin ne tare da haɗin kan iyaye da ƴan mata da kuma koya musu game da ƴancinsu da jima'i da haihuwa. Ana zargin shugabannin gargajiya da ƙarfafa ma wannan al'ada ko kuma su kau da ido. Chief Tsunga, wani shugaban gargajiya a nan, ya ce yana hukunta iyayen da suka aure da ƴaƴansu ta hanyar cin tararsu. Kai yaro asibiti idan yaron ya yi rashin lafiya. Wannan wajibi ne a yi wa yaron. Don haka muna saduwa da iyaye akai-akai kuma har ila yau akwai kungiyoyi masu zaman kansu da ke wayar da kan jama'a. Masana harkokin shari'a sun ce sabuwar doka da za ta haramta aurar da yara ƙanana ka iya taimakawa wajen magance matsalar. Akwai kiɗi da aka samu dangane da ainihin lokacin da mutum zai aure a hukumance. Sai dai akwai buƙatar a sake fasalin dokar laifuka ta shari'a inda za ta kullo da wata doka ƙarara wadda ta tanadi auren yara a matsayin laifi kuma gabatar da ka'idojin yanke hukunci ga masu aikata laifin aurar da yara ƙanana. Portia Nubhala tana fatan sauran ƴan mata ba za su shiga irin halin da ta jure ba. Wanda aka samu da laifin a ƙarƙashin sabuwar dokar auren ƙananan yara za su fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru 10 duk da cewa masu rajin kare haƙƙin yara na neman a yanke masa hukunci mai tsauri fiye da hakan.
Masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.